بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغنى daren Alhamis ne daidai da daren 25 ga watan Al-Muharram. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1435, daidai da 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 100 daidai daga cikin jeren giyar tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka sanyawa take da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a ba su manta ba, tun lokacin da na fara gabatar da wannan tafsiri, na bayyana kaɗan daga cikin tafarkin da zan gudana a kai, waɗanda ne bayanin cewa na farko dai ba zan gina wannan tafsirin nawa a kan wani tafsiri ƙwaya ɗaya daga cikin littattafan da malamai magabata suka ainihin rubuta ba. Hasali, za mu rinƙa karanta ayoyin Al-Qur'ani ne, muna fassara su, sa'annan sai mu rinka yawo cikin littattafan malamai din magabata. Kinar cewa ba zan gina tafsirin akan wani tafsiri ba, ina nufin ba zan ɗauki tafsiri ƙwaya ɗaya in ce shi ne zan rinka bibiyar karatuttukan shi ba. Babban dalili na yin haka shi ne saboda babu tafsiri guda ɗaya wanda ya tattaro irin manufofin tafsirin da na ainihin ke nufin gabatar. Hakika ina nufin ne in gabatar da tafsiri wanda yake ya dace da tsarin malaman farko daga cikin ainihin magabata, wanda za a fassara ayoyin Al-Qur'ani da ayoyin Al-Qur'ani, sannan ayoyin Al-Qur'ani da ingantattun hadisai, sannan a fassara ayoyin Al-Qur'ani da maganganun malaman farko waɗanda suka tabbata. A ƙashin gaskiya, saboda Allah, ban san tafsiri ƙwaya ɗaya a rayuwata wanda ya tattara waɗannan abubuwan keke da keke ba. Tafsirai irin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari yana iyakacin ƙoƙarin shi wajen tattaro hadisai da ayoyi waɗanda za su fassara abinda ainihin wato ya kawo na aya Al-Qur'ani. Amma sau da dama ana samun hadisai waɗanda ba su inganta ba, da riwayoyi waɗanda ba su tabbata ba daga sahabbai da tabi'ai da makamantansu. To kun ga ta nan wannan tafsirin bai dace da tafarkin da nake so ba, balle in ɗauke shi in gina. Na biyu, tafsirin Ibn Jarir al-Tabari yana da yawaita maimaita maganganu da riwayoyi daga su malaman da yake ƙoƙarin kawo fassarar. Ni kuma ina ƙoƙarin bin taƙaitawa ta wannan nahiya ta wajen yawaita kawo maganganun da suka ainihin shafi waɗannan malamai. Sannan magana ta gaba, ko kuma dalili na gaba, kasantuwar ina so in rinka gabatar da hukunce-hukuncen Al-Qur'ani waɗanda suke zuwa a ƙarƙashin ayoyin da nake tafsiri. Akwai manyan tafsirai waɗanda suka haɗa wannan sharadin, kamar tafsirin Al-Imam Abu Bakr al-Jassas mai suna Ahkam al-Qur'an, hakanan na Al-Imam Ibn al-Arabi, hakanan na Al-Imam al-Qurtubi. Amma duk waɗannan tafsiran guda uku babu wanda aka tace matsalolin fiqhu din. To kaga in ne tabannin guda ɗaya nace shi zan ta karantawa, to ƙarshe zan ta karanto abubuwan da yake sun inganta da waɗanda ba su inganta ba. Wannan ya saba ma tafarkin da nake tafiya a kai na tace addini da gina mutane a kan tataccen addini. Ta wani ɓangaren, tafsirin Al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi yana ba da muhimmanci wajen kawo fassarori da hadisai da kuma tabi'ai da sahabbai da kuma tattauna wasu matsaloli na fiqhu. Na yabawa Al-Imam Ibn Kathir a haka. To sai dai shi ma, kamar yadda na ba da uzuri dangane da tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, yakan kawo hadisai waɗanda ba su inganta ba. Sannan kuma na yabawa tafsirin Imam Ibn Kathir al-Dimashqi, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, wajen ba da muhimmanci dangane da tattauna tafsirin ayoyin da suka shafi tauhidi da kuma aqida, da kuma baiwa bayanin abin da ya shafi raddi ga 'yan bid'a muhimmanci. A nan Ibn al-Qurtubi shi ma yana da ƙoƙari a wannan ƙwazon. yanzu idan kun fahimci waɗannan bayanan da ne kenan ashe kun ga a ƙarƙashin waɗannan bayanan ba zai yi wani ɗauki ɗaya daga cikin tafsiran nan in gina tafsirin ba kawai in ce zan ta tafiya a kan shi a ƙarƙashin wannan wata ran za ka ji na ɗauko Ibnu Jarir na Tabari ɗin idan na ɗauko shi in ma kai ma ka ɗauko shi kana bibiyar inda nake karantawa sai ka ga muna samun saɓani ta hanyar ina tsallake waɗansu maganganu ko waɗansu tafsirai ko kuma waɗansu hadisai ko waɗansu maganganu da ya ɗauko daga sahabbai ko tabi'ai wannan yana nuna maka ɗayan abu biyu ko dai yana nuna maka ina tacewa ɗin ne ta ɓangaren maimaitawa ko kuma ina tacewa ne ta ɓangaren rashin inganci don haka zan iya ɗauko tafsirin Ibnu Jarir zan iya ɗauko tafsirin Ibnu Kathir zan iya ɗauko tafsirin Qurtubi amma duk sai na zauna na yi aikin tacewa wannan aikin tacewar aiki ne ja wanda ina tabbatar wa da duk mai saurare na bai gaza aikin gabatar da tafsirin wanda na ɗauka wa kaina zan rinƙa yi a nan ba da wannan ne duk lokacin da ka tashi tahowa tafsirin abin da ya fiye maka shi ne ka ɗauko gundarin alƙur'ani mai girma amma in kai ɗalibin ilimi ne za ka iya ɗauko tafsirin Ibnu Kathir ko muktasar na tafsirin Ibnu Kathir na Ahmad Shakir ko na Mustafa Al-Adawi ko muktasar na aini wato ko abin nan tafsirin Ibnu Jarir al-Tabari ko tafsirin Qurtubi mai yiwuwa sai a yi dace ran nan zan ɗauko ɗaya daga cikinsu inda zan karanta wasu maganganu amma dai kamar yadda nake cewa za ka ga ina tace abubuwan ɗaya bayan ɗaya wannan aikin tacewar tana daga cikin aiki mai girma wanda kullum nake ta faɗin cewa da'awarmu da muke yi ta salafiyya ta ginu a kai akan a tace addini sannan ainihin a karantar da mutane hakika waɗannan malaman duk da suke rubuce-rubuce akan haka sun yi ƙoƙarin su na tacewar gwargwadon ikonsu kuma muna yaba musu kuma Allah ya saka musu da alheri amma na son kusan dukkansu ba su sharɗanta wa kansu tacewa ba dukkaninsu sun sharɗanta wa kansu tarawa ne suna ƙoƙarin tattara maka duk abin da suka sani dangane da ayoyin to ya rage maka kai mai karatu saboda sun yi maka ɗayan gata guda biyu ko dai sun kawo maka isnadin wannan riwaya ko kuma sun ɗauko maka littafin da suka ɗauko ta kenan sai ka koma ka je domin ka yi aikin tacewar to shi yasa kuka ga galibi da yawa daga cikin mutane da suka taho daga baya-baya sai suka dogara zuwa ga tafsirin alƙur'ani ta hanyar amfani da littafin jallalaini ko kuma ainihin littafin raddul abhan hakika abinda nake cewa duk wanda ya guji waɗancan manyan tafsirai na su Ibnu Kathir da Ibnu Jarir da Qurtubi da Baghawi da makamantansu ya gudo zuwa ga raddul abhan ko jallalaini in dai tsoron tacewa ne da tantancewa gaskiya ina ce mishi an gudu ba a tsira ba domin ko raddul abhan za ka riƙe sai ka yi ƙoƙarin tace maganganun da Malam Abubakar Mahmud Gumi yake kawowa saboda shi ma yakan kawo maganganu waɗanda yake suna buƙatar a sa rariya ta ilimin hadisi a tace a sa rariya ta ilimin fiqhu a tace a sanya rariya ta ilimin tarihi a tace kenan dai in ka fahimci wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri babban manufarsu ita ce ƙoƙarin tattara abubuwan da malamai suka ambata dangane da tafsiri dama su makasudinsu gaskiya shi ne waɗannan littattafai na tafsiri kai da za ka yi tafsiri ka je ka zauna ka yi nazarinsu kai kuma ka zo ka gabatar wa da musulmi ingantaccen tafsiri to idan ka ce ba za ka iya yin wannan ba to babbar amsa ta farko ita ce kenan tun farko baka cancanta kai wa musulmi tafsiri ba kaga shi kenan an huta don haka jama'a wannan shi ne salon da na ka'idanta tun farko cewa akan haka zan gudana akan tafsirin ta wani ɓangare akwai ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani mai girma waɗanda ke ɗauke da kimiyya da fasaha na abubuwan da suka shafi halittun sararin sama da halittun ƙasa da abubuwan da ke cikin teku da abubuwan da ke yawo a bayan ƙasa da halittu da dama daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta a wannan tsakatsakin sararin duniya tamu kamar iska da makamantansu waɗannan abubuwan idan na zo fassara su ina bin kimiyya da fasaha ta alqur'ani wajen fassara su kadai so da dama nakan yi ishara ne zuwa ga kimiyya da fasaha ta zamani amma ba kimiyya da fasaha ta zamani ke madogara ta wajen fassara waɗannan ayoyin ba domin alqur'ani littafi ne na ibra littafi ne na wa'azi littafi ne na shiryawa to Allah yana iya amfani da komai a cikin shi domin ya ja hankalin bayi dan haka Allah ya yi amfani da hikimomi waɗanda ya zanka ne dangane da halittar dan adam da halittar sama da halittar ƙasa da halittar teku da halittar abubuwa masu ɗimbin yawa to waɗannan abubuwan shi Allah da ya zayyana su a cikin alqur'ani kuma ya bayyana yadda kimiyyar su take sai bayan kusan shekaru 700 ko 800 sannan ne aka fara samun malaman kimiyya a ƙasashen Jamus da ƙasashen Faransa da ƙasashen Ingila suka fara rusko wasu abubuwan to kaga idan na ce maka ina fassara ire-iren waɗannan ayoyin da fassarar da malaman kimiyyar zamani suka yi kenan ina cewa wannan fassarar tawa da nake bata da asali daga malaman farko domin su malaman kimiyya da fasaha din na zamani yan shekaru kaɗan ne da suka gabata suka fara iya gano waɗansu abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda mu kuma tuni alqur'ani ya zo mana da su duk wanda ya saurari jeren giya kasusuwa goma ko kasusuwa goma sha ɗaya na farkon tafsirin wanda ne muƙaddima na yi alƙawari cewa akwai yanayin kimiyya da fasahar da in aka zo ma zan zo da ainihin projecta domin in harba a jikin bango domin ya taimake ni in bayyana wa mutane dangane da wata halitta ta sama ko wata halitta ta ƙasa ko wani abu makamancin haka duk wannan kimiyya da fasaha ce ta alqur'ani da sunna sai dai za mu iya amfani da kimiyya da fasaha ta zamani domin ta taimaka mana domin isar da wannan saƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mun yi tafsirin waɗannan ayoyi na suratul baqara da suratul fatiha tun daga aya ta farko har zuwa aya ta 180 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 190 daidai Allah yake wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
kamar yadda muka bayyana tun a farkon tafsirin nan cewa suratul baqara ta sauka a madina ne madina birni ne na ilimi madina cibiyar wayewar kai ce madina wuri ne wanda ya hada mutane masu bambancin addini da tunani kabilu daban-daban mutane waɗanda suka baro yankuna daban-daban na duniya suka zo suka hadu a ainihin garin madina Allah madaukakin sarki ya saukar da suratul baqara a farkon ta duk sai da isharar nau'ukan mutanen da suka tattaru a wannan gari na Madina. Sannan Allah madaukakin sarki ya bibi wannan sura ta Baqara da wasu shari'o'i waɗanda da a zaman Annabi da sahabbai a Makka ba a shar'anta musu ba. Na daga cikin waɗannan shari'o'i akwai jihadi, akwai yaki. Kamar yadda zamu zo mu ji matsawar zaman Annabi da sahabbai a Makka, Allah madaukakin sarki ya rinka ba su haƙuri ne, ya rinka cewa su kau da kai, su kuma ainihin rinsa ido, kuma su yi haƙuri su daure game da abubuwan da ainihin ake musu. Amma dawowa Madina, sai Allah madaukakin sarki ya fara motsa ainihin wato jininsu da kuma nuna musu muhimmancin cewa addinin nan ba zai yi ba sai an kare shi da rayuka, sai an kare shi da dukiya, kuma duk wanda ya tsogalo addinin da nufin yana son yawa addinin kwaf daya, to sai an bi shi ainihin an gabayan shi. Allah madaukakin sarki ya ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum, ya ku musulmi ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku, amma in za ku yaƙe su, ku yaƙe su fi sabilillah, ku yaƙe su ta hanyar ta da addinin Allah, kar ku yaƙe su da manufa ta kabilanci ko kuma manufa ta tara duniya ko kuma manufan neman suna. Wala ta'tadu, amma kar ku ƙetare haddi ta hanyar kashe waɗanda ba su ainihin tsogale ku ba, ta hanyar hallaka waɗanda shari'ar musulunci ta ƙididdige muku cewa kar ku taɓa su, kamar tsofaffi, kamar yara ƙanana, kamar mata, kamar dabbobi da makamantansu. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin, Allah madaukakin sarki baya son waɗanda suke ƙetare iyaka. Kenan jihadi addini ne, don haka bayanin shi ya zo a cikin Al-Qur'ani. Ashe kenan akwai lokacin yin jihadi, akwai yadda ake jihadi, akwai waɗanda suke jihadi, akwai kuma waɗanda ake jihadi a kansu, sannan akwai layi da shari'a ta ja a kan abubuwan da in ka yi su to za ka iya ɓata jihadinka. To wannan shi ya wajabta, ashe kamar yadda ake bincike game da tauhidi, yadda ake bincike game da sallah, dole ne a tsaya a yi bincike dangane da jihadi, don kar a gaza abin da Allah yake neman a isar, kar kuma a zaƙe daga inda Allah madaukakin sarki yake neman a tsaya. Allah madaukakin sarki ce waqtuluhum, ku kashe su waɗannan kafirai waɗanda suka tsogale ku, haisu saqiftumuhum, duk inda kuka ritsa su to ku kashe su. Wa akhrijuhum min haisu akhrajukum, hakanan ku fitar da su daga ƙasashen su inda suke zaune, kamar yadda su ma suka fitar da ku daga ƙasashen ku inda kuke zaune. Ta iya yiwuwa ka ce dan menene za a halaka kashe su, dan me za a halatta korar su daga garurukan su? Sai Allah madaukakin sarki ce wal fitnatu, ai fitina kafirci da shirka wadda suke yi, ashaddu min alqatl, ta fi tsanani fiye da ainihin kisan da aka ce a yi musu. Ma'ana waɗannan mutane ne waɗanda ana zaune lafiya da su da musulmi, sai suka tayamma musulmi da faɗa da kisa da yaƙi, suka rinka koran musulmi, suna tarwatsa musulmi daga gidajensu da masallatansu da wuraren ibadoji. Sai Allah ya ce to kamar yadda suka tsogale ku, to ku tashi ku kashe su, ku hallaka su, ku tarwatsa su, ku fitar da su daga duk inda suke zaune. In kuma ka ce za ka yi wata magana, sai Allah ya ce kar a manta kafircin da ke tattare da su kadai ya fi tsanani fiye da ainihin kisan ma da aka ce a yi musu. Balle kuma kisan da aka ce a yi musu da korar da aka ce a yi musu ta zo ne sakamakon ainihin ramuwa, saboda su suka fara ainihin tsogalar musulmi. Allah ya ce wala tuqatiluhum, amma ya ku mu'mine kar ku yaƙe su, inda al-masjid al-haram, a wurin masallaci mai alfarma, wato a cikin garin Makka, kar ku yaƙe su, hatta yuqatilukum fihi, har sai in su suka yaƙe ku a cikin wannan ɗaki mai alfarma. Fa in qatalukum, idan har suka yaƙe ku a cikin garin Makka, faqtuluhum, kuma ku yaƙe su. Kazalika jaza'ul kafirin, wannan shine kyakkyawan sakamakon da ya dace da duk wani kafiri mai tayar da rikici ko kuma duk wani kafiri mai tsogala. Wato duk wanda zai tsogala addinin musulunci, to ya sani da cewa addinin musulunci da yake cewa zaman lafiya, haƙuri, lumana, yafewa, kau da kai, kar ya ɗauka kuma addini ne wanda saboda amfani da zaman lafiya makiya za su yi ainihin wato samu damar turmushe shi. Kar wanda ya dauka cewa musulmi masu haƙuri ne sakamakon haƙurinsu za a bi a rinka hallaka su ana kore su daga inda suke. Sai Allah maɗaukakin sarki a wannan mataki na farko-farkon zuwa Madina sai ya sharɗanta yaƙin da musulmi za su yi da kafirai ya zama in kafirai sun tsogali musulmi, in kafirai sun fitar da musulmi, in kafirai sun ainihin wato yi ta'addanci a kan musulmi. Kaji daga cikin ƙa'idojin da Allah maɗaukakin sarki ya marmaza ya kafa wa musulmi doka ita ce kada musulmi su sake su yi yaƙi a cikin garin Makka sai in kafirai ne suka yaƙe su a cikin garin Makka. To idan har sun keta alfarmar garin Makka to su ma sai a keta alfarmarsu. Ina fata an gane. Waɗannan suna daga cikin kullum bayanan da nake jan hankalin musulmi cewa musulunci addini ne mai son zaman lafiya wanda yake kira zuwa ga zaman lafiya. Amma kuma kada wani ya amfani da wannan kalmar ya ɗauka cewa to ashe ko ya tsogali musulmi zai ci banza. Musulmi masu son zaman lafiya ne su zauna su yi ibada, su zauna su yi wa'azi, su zauna su yi karatu, ba abin da ya shafe ka da su kai ma ka je ka kafa naka. Wannan shine tsarin addinin musulunci. To amma idan ka ce musulunci ba zai rayu ba, musulmi ba za su rayu ba, ka sanya ƙarfin tuwo to sai Allah yake kai ma a sanya ƙarfin tuwo a yi maganinka. Shi yasa ka ji waɗannan ayoyi sun taho da ɗimi-ɗimi. Amma Allah maɗaukakin sarki sai ya fara da cewa wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum, waɗanda kaɗai suke tsogala ku suke fara yaƙaku to su ne za ku yaƙa, kuma in za ku yaƙe su ku yaƙe su saboda Allah, ku yaƙe su don ɗaukaka addinin Allah, kar ku yi don samun suna ko samun dukiya ko wani abu daban. Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa inin tahawu, idan waɗannan kafirai suka tuba suka ce sun bar yaƙar ainihin muminai fa inna allaha ghafurur rahim, lallai Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne, kenan ana sa rai Allah zai gafarta musu kuma zai yafe musu dukkanin yaƙin da suka yi wa musulmi. Wannan ya faru a aikace a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓi manya-manyan gwaraza daga cikin gwarazan masu yaƙi na musulmi waɗanda suka yaƙi musulmi suka kashe musulmi irin su Khalid ibn al-Walid. Manzon Allah ya karɓe su ya yi musu addu'a, an yi musu fatan alheri, sun waye gari kuma sun zama jagorori a cikin masu jihadin musulunci. Kenan Allah ya faɗi kuma Allah ya cika alƙawarin shi. Sai Allah maɗaukakin sarki ce wa qatiluhu, yana ƙara bayyana mana dalilan da zai sa a yaƙi kafirai. Ba dalilai ne na ƙabilanci ba, ba a fakewa da dalilan ƙabilanci a yaƙi kafirai, ba a fakewa da dalilai na siyasa a yaƙi kafirai, ba a fakewa da duk wani dalili sai dai dalilin fi sabilillah. Allah maɗaukakin sarki ce wa qatiluhu, lallai ku yaƙi kafirai ya ku muminai hatta la takuna fitna, yadda zai zama babu sauran fitna a bayan ƙasa. Abinda ake nufi da fitna shine yadda zai zama babu sauran wani kafiri wanda yake daga ƙayar baya a ƙarƙashin ainihin kafircin shi. Wa yakuna ad-dinu lillah, addini ya zama zalla na Allah shine yake da iko akan kowa. To duk lokacin da addinin musulunci ya samu irin wannan ɗaukakar to sauran masu addinai sai a bar su sai su ci gaba da yin addininsu. Domin wani abin sha'awa shi ne musulunci ne kawai zai mallaki ƙasa ta zauna lafiya, kafirci in ya mallaki ƙasa ba ta zama lafiya. Musulmi su ne za su mallaki al'umma su yi adalci, wanda duk ya mallaki al'umma in ba musulmi ba baya yin adalci. Abin da ya faru kenan dangane da yaƙoƙi da suka faru a cikin ƙarni na bakwai na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, lokacin da Ubadu Salib wato Christian Crusaders kristoci suka tayar wa musulmi suna bin su gari-gari suna kashe su, suna ainihin haɗa kai da munafukai waɗanda suke da'awar musulunci ne daga cikin yan bid'o'i mabiya aƙidojin ash'ariyanci da makamantansu. Menene ya faru a lokacin da suka isa suka samu musulmi suna bautar Allah a masallacin Qudus? Sai da suka yanke musulmin da suka samu kaf, ba su kyale mace mai ciki ko mai goyo ba, ba su kyale abin da take ɗauke da shi ba, duk wani musulmi sai da suka yanka shi. Yadda suka jike tabarmin masallacin da jini haka suka ainihin jike bangon masallacin Qudus da jinin musulmi. Ana nan sai Salahuddin al-Ayyubi ya tayar da yaki da jihadi domin kwato kasashen musulunci. Tun daga kasan Masar ya tashi yana bi yana kwato waɗannan kasashe waɗannan kiristoci suka bi suka mamaye. Lokacin da ya iso Baitul Maqdis da aka zo sai aka samu ainihin waɗanda ke cikin Baitul Maqdis sun zo service ne, ma'ana Yahudawa ne da kiristoci sun zo ibada ne. Dan haka da Salahuddin ya zo sai ya ce wa sojojin shi a saurara. Sojojin musulmi suna ta kuwa cewa a bari a afka cikin su a rama abin da suka yi mana a tarihin baya. Sai Salahuddin al-Ayyubi ya ce a'a, addinin mu ya hana kashe wanda aka samu yana bauta Allah shi. Saboda haka abinda zamu mu tattara su mu fitar da su daga cikin masallacin, sannan sai muke sun zama cikin ribar yakin mu. Da aka tattara su sai aka kafa mishi kujera, sai ce ya sanya musu fansa, duk wanda yake so ya fanshi kanshi yazo ya kawo dirhami biyu rak kwandala biyu, kowa yazo ya kawo dirhami biyu sai a sake shi sai ya tafi, kowa yazo ya kawo dirhami biyu sai a sake shi sai ya tafi. Da Reverend Father wanda ke musu wa'azi a lokacin da Salahuddin al-Ayyubi ya ci wannan wuri da yaki yazo, sai yazo da jaka cike da kuɗi wanda an yi baiko na ran nan, an tara kuɗi da sadaka. Sai almajirai da sojojin Salahuddin sai suka ce mishi ranka ya dade, wannan mutum tunda shi shugabansu ne kuma yazo da tarin kuɗi, to an ninka mishi fansa. Sai Salahuddin al-Ayyubi ya ce a'a, tara su muka yi gaba ɗaya muka ce kowa ya fanshi kanshi da dirhami biyu, don haka har shi dirhami biyu zai bayar. A daidai wannan lokacin akwai kiristocin da sun zo sauraron wa'azin wannan mai bushara ba su da ko taro tattare da su, sai suna kururuwa cewa ya taimake su cikin kuɗin da aka tara na wa'azin ran nan ya fanshe su. Sai ya ki da ya zaro dirhami biyun shi ya biya ya miƙa kawai sai musu gwalo sai ya wuce. Sai daga cikin waɗannan mabiya addinin kiristanci sai suka ce wa Salahuddin, wannan mutum kuɗin da ke tattare da shi ba nashi ba ne, namu ne aka tara na sadaka da baiko. Sai Salahuddin al-Ayyubi ya ce kuna da dalili wanda za ku iya gabatarwa kuɗin da muka gani a wurin shi ku ce ba nashi ba ne? Suka ce ba su da wani dalili. Salahuddin ya ce nashi ne. Haka addinin mu ya hukunta. Suna kururuwa sun shiga uku sun lalace idan aka bar wannan Reverend Father ya fita da wannan jakar kuɗi. Su dai ba su da kuɗin da za su fanshi kansu, sannan kuma wanda suke sa rai ya fanshe su gashi yayi gaba, kuɗin da aka tara a sadaka gashi yayi gaba da su. Da aka gama suna kuka suna kururuwa, sai Salahuddin al-Ayyubi ya ce wa wani soja, a kirga su su nawa ne? Aka kirga su aka same su kusan mutane 300 ne. Sai Salahuddin al-Ayyubi sai ya buɗe jakar shi sai ya zaro daga cikin aljihun shi sai ya biya musu. Sai wani mawaki musulmi sai ya tsalle sai ya koma gefe guda sai ya kalli Salahuddin haka sai ya ce oh fa hasbukum hadha tafawutu bainana, ya ku kiristoci wannan kawai ya isa ku gane muna da bambanci tsakanin mu da ku. Sanda kuka same mu a masallacin nan kuka kashe mu kuka jike masallacin nan da jinin mu, amma yau da muka same ku a hannun ku dubi shugabanmu ne yake fansar ku da kuɗin shi na aljihun shi. Sai ce fa kullu ina'in billazi fihi yamba, kowace ƙwarya abin da ke cikin ta shi take juyewa. Ku kun gaji zalunci, kun gaji ta'addanci dan haka kun yi mana, mu kuma mun gaji adalci da nagarta dan haka gata ita muka yi muku. Jama'a wannan shine tsari na addinin musulunci. Addinin musulunci bai zo don ya hana kowane addini ba, a'a, addinin musulunci ya zo ne domin shi a ba shi damar ya gabatar da manufofin shi, a saurari menene ya zo da su, sannan a bar musulmi su yi ibadarsu. Idan har musulmi ya samu damar ya yi wa'azi, ya samu damar ya yi ibada, musulmi baya kallon kowane addini a matsayin haɗari. To amma idan wani mai addini yake kuma musulmi ba zai rayu ba, addinin musulunci ba zai kai labari ba, sai Allah madaukakin sarki a farko-farkon ayoyin ne yake faɗin dokar to ku yaƙe su, a ƙarshe-ƙarshen waɗannan ayoyin yake cewa lallai fa ku yaƙe su har sai ya zama babu sauran fitina. To mecece fitina? Ita ce ya zama wani addini yana sama da musulunci, to wannan fitina ce Allah bai yarda da ita ba. To in aka yake su ya zama musulunci ya zama shine sama, to shikenan sai a kuma basu sai su ci gaba da addinin su a bisa ka'idojin da addinin musulunci ya shardanta na biyan jizya da biyan haraji game da kasuwanci, game da noma, game da zaman su a kasashen musulmi. In ya gagara addinin musulunci ya ce ko a yafe musu ko kuma a biya musu. Sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda, wata rana ya ga wani dattijo ba Yahudi yana rataye da fatanya, saboda tsufa har ya kai yana tafiya a risini. Sai yake mishi, baba ina za ka? Yake shekara ta kusa yi, shine zan je in yi kwadago domin in samu abin da zan biya ainihin haraji ko kuma jizya. Sayyidina Umar ya ce a'a, kuma sai kira wani daga cikin ma'aikatan shi ya ce ka rubuta sunan wannan dattijan, duk wata a rinka daukan gwargwadon abin da aka san yake bukata a rinka bashi. Yana ci an yafe mishi haraji, an yafe mishi jizya, hasali duk wata a rinka bashi abin da zai wadatar da shi da iyalan shi. Sayyidina Umar sai ya kalmar shi mashhuriya ya ce, ma ansafnaka iz akalna shababak wa dayya'naka shaykhan. Yake, wallahi ba ni maka adalci ba, tun kana saurayi kake biyan gwamnatin musulunci haraji, sannan kuma a ce ka tsufa mun tozartar da tsufanka ka koma gida. Jama'a, wannan shine addinin musulunci. Saboda haka waɗannan ayoyin ba ayoyi ne da suke nufi kawai ko ina ku ta da yaƙi ba, a'a, dole sai kun ga menene ma'anarsu da gwargwadon lokacin da suka sauka, menene wasu ayoyi suka fassara da su, menene waɗansu hadisai suka ce, menene aka samo daga malaman farko. Kenan zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Makka, Annabi ya samo ana kafirci, kawai mutanen Makka sun waye gari ne kawai sai suka ji Annabi yana jeho musu, ba ma ba mai kawai yana harbin su, a'a, Annabi ya waye gari ne da babban sako mafi girma, yaje ya hau kan dutse mafi girma daga cikin duwatsun Makka, yayin shela suka taru, ya jawo hankalin su da nuna musu cewa shi da ne nagari a cikin su, dan bai musu ƙarya, bai taba musu ƙarya ba. Da yaga sun gamsu sai ya ja hankalin su zuwa ga karban addini, ba su karba ba, amma ba su yi mishi mummunan raddi ba. In ka cire raddin da Abu Lahab ya yi mishi, yace tabban laka sa'iral ayyam alihaza jama'atana, Allah wadaran da kai abin da ya rage na sauran rayuwarka. Yau dama dan haka ka tara mu, Allah ya rama wa Annabi da cewa tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Hannun Abu Lahab da ke nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya kade, shi kanshi Abu Lahab kuma ya kade. Bayan wannan Annabi ya ci gaba da sallah a Makka, Annabi ya ci gaba da wa'azi har in ayoyi suka sauka na Alkur'ani, ya je ya same su sai ya ce, Ubangiji na ya saukar min da ayoyi, ko kuna bukata? In suka ce suna bukata, sai ya karanta musu. Ashe kenan, duk inda musulmi za su samu damar wa'azi da bautawa Allah, to musulmi ba za su yaki ba a wannan lokacin, domin in dai har musulmi za a bar shi a ga irin ibada shi, to za ta burge kowa. Idan dai har musulmi za a bar shi a ji irin karatun shi da wa'azin shi, to har wanda baya bin addinin zai zo ya saurara. Wannan shine abin da Sayyidina Abubakar as-Siddiq yayi lokacin da ya gina masallaci a garin Makka a jikin gidan shi. Idan magariba ta yayi sallah, ya tashi yana karatun Alkur'ani yana wa'azi, dukkan matan mushrikai sukan ainihin taho masallacin su zo su kewaye suna jin karatun Abubakar, suna jin wa'azin Abubakar. Abin sai ya fara girgiza garin Makka. Wannan ya sa mutanen Makka suka tashi suka ce, ko dai Abubakar ya rufe masallacin ya daina wa'azin, ko kuma za a yi zubda jini. Abubakar ya ce, addinin mu ba na zubda jini bane. Ya rufe masallacin ya ka kayan shi ya bar gari, zai fita gari wani ya ganshi a boda ya dawo da shi ya ce, ba irin ka ke barin gari ba, kuma ba irin ka ake kora ba. Yace, ayo, ai an ce ba zan yi sallah ba, ba zan yi karatu na ba, shine ni kuma ba zan rayu ba sai da sallah da karatu, shine na bar gari. Yace, a aka koma. Da ya dawo da Abubakar ya zo ya tsaya a Ka'aba ya shela mutanen Makka suka taru. Yace, na haɗu da Abubakar zai bar gari amma na dawo da shi. Da haka Abubakar zai ci gaba da sallah da karatu a cikin alfarmata. Abubakar ya je buɗe masallaci, labari ya kewaye gari, mata da yara da matasa duk aka taru. kwana ɗaya biyu uku sai mutanen garin Makka suka ga abu ya burin ƙasa fiye da da. Haka addinin musulunci yake, duk lokacin da kace za ka yi faɗa da shi to kai ne kuma mai yaɗa shi. Nan da nan sai hankalinsu ya tashi, suka kira taro, suka kira wancan dattijo Ibnu Daghinna. Ibnu Daghinna, kai ka dawo mana da mutumin nan a halin zai bar garin nan. Yanzu gashi ya dawo da fitinar shi ta fita da ƴaƴanmu da matanmu, har waɗanda ba sa zuwa wurin karatun shi yanzu suna zuwa. Ko dai ka je ka mayar mai da alfarmar da ka saka shi ciki, mu kuma ko mu afka mishi ko mu kore shi, ko kuma ka san yadda za ka yi. Ibnu Daghinna ya je ya samu Abubakar, ya ce, Abubakar, na ga al'amarin naka ya wuce ƙa'ida, don haka na mayar maka da alfarma da na saka ka ciki, duk abin da ya same ka ba ruwana. Abubakar ya ce, na gode, amma ni ma na fita daga alfarmarka na shiga cikin alfarmar Allah. Ya ce, masallaci kuma ba zan rufe ba, karatu kuma ba zan daina ba, duk abin da zai faru sai ya faru. To kun ga a irin wannan lokacin yanzu mutanen Makka ne suka nemi fitina, su ba a hana su su yi duk abin da za su yi ba, yo dan menene za su hana musulmi. Wata ran Annabi ya zo yana sallah a Ka'aba, jama'a suka zo suka ɗauko mahaifar raƙuma da kashinta suka yarba mishi suka koma suna dariya. Wata rana Annabi ya miƙe yana wa'azi, haka siddan kawai sai suka haɗo ƙarfi suka ce a zo a fara dukan shi. Sai da Abubakar ya kukan kura ya kwaci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da musulunci ya kira tsogala. To duk irin wannan tsogala in kaga kafirai su ne ko, to suna da farkan susa ne. To shine Allah yake ayi kokari ayi ragaraga da su har sai ya zama ba su da farkan susa. Shine a yake su har sai ya zama babu wata fitina. Me kete fitina? Ita ce saitaratul kuffar ala almu'minin. Idan har kafirai suka samu iko akan mu'minai, to zaman lafiya ba zai faru ba. Dan haka kenan an umarci musulmi da su yada addinin su a duk inda suke, kuma an umarci musulmi da kar su sake su bar kafirai su karfi akan su, domin idan kafirai suke karfi akan su to za su hana zaman lafiya a ƙasa. Idan musulmi suke karfi akan kafirai to ƙasa za ta zauna lafiya. Da wannan ne Allah madaukakin sarki cika shi waɗannan ayoyi da cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna, lallai fa ku yaƙe su har zai ya zama babu sauran inda kafirci yake da farcan susa. Wa yakuna ad-dinu lillah, addini ya zama zalla na Allah shine madaukaki a sama. Fa in intahu, idan har kafirai suka daina yin ta'addancin da suke akan mu'minai, fala udwana illa ala al-zalimin, to babu wanda za a afkawa daga nan kuma sai wanda ya zama azzalimi. Idan aka mamaye kafirai jama'a gaba ɗaya, zama addini ya zama na Allah ne yake sama, musulmi sun zama su ne suke da iko, to shikenan bai halatta ku je ku afka wani kafiri ba sai an samu wasu nau'in kafirai sun yi tsogala. Wannan shine ainihin tsari na addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Da wannan ainihin wato magana ne al-Imam Ibn Kathir yake cewa wa yadkhulu fi zalika irtikabul manahi min al-musla wal ghululi wa qatl an-nisa'i was-sibyani wash-shuyukhi, yana daga cikin ta'addanci da aka hana a wurin jihadi ko bayan kun kashe kafiri kuma ku daddatsa shi. Shari'ar musulunci ta hana haka. Ko bayan kun kashe shi ku kona shi, ko bayan kun kashe shi ku datse kan shi, in ba wata doka ce ta musamman ta tabbatar da haka ba. Ma'ana duk wanda aka tabbatar da an kashe shi to shikenan sai a dauke shi kawai sai a saka shi a rami. Amma ba za a ce tunda an kashe shi a bude tsiraicin shi kowa ya gani ba, tunda an kashe shi a daddatsa shi ko a kona gawar shi. In kuka yi haka kun saba ma Allah. Haka nan gulul, sata daga dukiyar da aka samu a wurin jihadi kafin a raba, ita ma ta'addanci ce an hana yin ta a lokacin jihadi. Haka nan kisan mata, haka nan kashe yara ƙanana, haka dattawa da tsofaffi, allazina la ra'aya lahum wa la qitala fihim, waɗanda ba sa ba da wata shawara sannan ba wata gudunmawa da suke. Kenan in aka gano cewa wannan matar tana sanya kayan sojoji, ko kuma waɗannan matan suna bin sojojin kafirai, su ne musu guka, suna zuga su, suna ƙara musu ƙaimi, to waɗannan sun shiga cikin waɗanda ya halatta a kashe su. Amma mata sun taru gefe guda kuka je kuka same su, haramun ne ku kashe su ya ku musulmi. Haka nan yara ƙanana, ba a kashe su sai in an ga cewa suna da wata gudunmawa ko ɗauki da suke yi, ko da ta ɗibo ruwa ce zuwa ga sojojin kafirai, ko kuma jiya ko wata hidima a cikin sojojin kafirai, amma an samu yara ne na kafirai an tara su gefe guda, me yiwa ma suna cikin tsoro da firgici, to haramun ne ku kashe su. Hakanan dattawa ko tsofaffi waɗanda su ma ba zaman ba da shawara suke ba, suna ta kansu ne, su ma duk ba a hallaka su. War ruhban, hakanan reverend fathers, hakanan pastors, hakanan waɗanda suke ibada, wa ashabi sawani, da waɗanda suka keɓe gefe guda suna ibadojinsu, kuka je kuka same su a cikin churches da sauransu, addinin musulunci ma cewa ya a ɗibi guzuri a basu. Wannan magana ta zo a cikin tafsirin Qurtubi, ta zo kuma a cikin littafin Mukhtasaru Khalil, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Kaga inda kenan jihadin nan ba za a yi shi da ka ba, sai da ni, sai da ilimi. Yanzu tsakani da Allah, idan kuka faɗo gari kuna jihadi, sai kuka je kuka samu wani pasto a cikin coci ya yi sujuda a wauta ta jahilan musulmi, me za su gani? Sai a gayo ai ga ra'asul fitina. To amma shari'a ta ce tunda kun same shi ibada shi yake, sai ku ainihin ɗauki guzuri, sai ku ba shi ma in yana bukata, ku kawo mishi kariya daga waɗanda za su yi wauta daga cikin musulmi su hallaka shi. Kenan ashe addinin musulunci bai ba da umarnin idan aka shigo garin kafirai ana yaƙasu a ci gaba da ƙona musu churches da sauran wuraren ibadarsu ba, tunda an ce wanda aka samu a wurin ibada yana ibada, ka a hallaka shi, kenan ba za a hallaka wurin ibadar ba. Kun ga waɗannan suna tabbatar mana da cewa ba a yin jihadi sai da ilimi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wa tahriqil ashjar, hakanan addinin musulunci ya hana a ƙona bishiyoyi. Wa qatlil hayawan, hakanan dabbobi addinin musulunci ya hana ku ta yanka musu dabbobi ko kuna harbe musu dabbobi. Bi ghairi maslaha, in ba da wata maslaha ba. Idan aka gane cewa suna amfani da waɗannan dabbobin a matsayin abinci, ko suna amfani da wannan ruwan a matsayin shi ne ruwan sha da suke sha, suke ƙarfafuwa da shi, ko aka gane cewa suna amfani da waɗannan bishiyoyin suna ainihin mai da su abubuwan garkuwa da kariya, to anan ya halatta sai a hallaka waɗannan bishiyoyi, a hallaka waɗannan dabbobi, wannan ruwa a barnata shi. Idan aka gane kafirai sun je sun tsogalo rikici, amma sun san cewa mu musulmi an hana mu kashe mata da yara, sai suka zo sai suka zuba mata da yara, sai suka yi garkuwa da su, suka mai da su su ne kariya gare su ta ɓangarenmu. Shari'ar musulunci ta ce babu laifi za a iya hallaka waɗannan yara da mata don a kai zuwa gare su. Shehu Usman ya tabbatar da wannan a cikin littafin shi mai suna Bayanu Wujubil Hijrati ala al-Ibad wa wujubi nasbi al-imami wa iqamati al-jihad. Dan shi Muhammad Bello sarkin musulmi a cikin littafin shi Infaqul Maisur yace lokacin da suka je za su yaƙi garin Gobir, a aikace ma sun aikata haka, domin sai suka cinna wa bishiyoyin bayan garin Gobir wuta, saboda sun gane cewa mutanen Gobir suna kare ainihin kansu da waɗannan bishiyoyi. Sa'annan suka bi suka yayyafa wannan guba ta tinya a cikin wannan ruwa waɗanda Gobirawa suke sha a lokacin suke ƙarfafuwa, a lokacin da suke yaƙar ɗan godiyo. Ka karanta littafin Infaqul Maisur fi tarihi biladi Tukuru, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Malam ya ce walihada ja'a fi sahihi Muslimin an Buraidata anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yaqulu, saboda haka hadisi ya zo daga annabi, annabi ya ce ughzu fi sabilillah, jama'a bisan da za ku yi yaƙi, ku yi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah. Qatilu man kafara billah, duk wanda ya kafirce wa Allah shi za ku yaƙa. Ughzu, jama'a ku yi yaƙi. Wala taghullu, kar ku yi sata daga cikin dukiyar da aka tara. Wala taghdiru, kar ku ci amana, kar ku yi yaudara. Ma'ana ka a zauna a rubuta wata yarjejeniya da ku, ku zo ku ainihin afkawa mutanen nan da yaƙi bayan yarjejeniyar zaman lafiya. Wala tamsulu, manzon Allah ya ce duk wanda kuka kashe shi to kar ku kona gawar shi, kar ku kaccacala gawar shi, kar ku wulakanta ainihin gawar tashi. Wala taqtulul walida, sannan kuma kar ku kashe ainihin yara ƙanana. Wala ashabus sawami, manzon Allah ya ce waɗanda suka zauna suna ibada a cikin churches da templates sauransu, to kar ku ainihin kashe su. Jama'a kun fahimci waɗannan abubuwa? Kun ga wannan yana ƙara jaddada mana jihadin nan ba a yin shi sai da ni, sai da ilimi. In ba haka ba sai ka je ka yi abin da Allah ya hana, da Allah kuka je yana ta cewa ولا تعتدوا كركو كيتر حدي كركو كيتر حدي. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال حديث يازوج كم بخاري ده مسلم ده عبد الله ده عمر يتي وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان. ما قوت ما شيء أو أن يوند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشيدة كان في هذه الأيام. أما وأن ما تسيء النبي قدعوة تداشنا أنكشيتا من ذن الله يبقى للين أدون كشي ماتا ديارا ما ليت. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولهذا قال والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك أي أنتم مقيمون عليه أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل وقيل الشرك أشد من القتل. معنى ما جنجنون دمك تتونا يعين دي زم جهاد ينا تترى دي كشكشي أكوي كسان كي ديوا أتكين جهادي أكوي كشي مزا جا قولوا لي وطن دسوني قرى ذنياكي يا الله ما أوكا كين سريكي يفتكر دنكر كدو دي جرمين كسان كان دا أكي وكافري أو سي نمتن دا متن باكي أكي سو يزوبا أنا سو كتنا بيان أبو بيوني abu na farko shine su ne suka fara tayar da yaki dan haka albabu azlam wanda duk ya fara tsogala to shi yafi kowa zalunci kaida ta farko kenan. Kaida ta biyu kuma wannan tsogalar tasu tana tattare da wani abu ne dake tattara a zuciyarsu na kafirci da kin musulmi kenan. Na fassara in suka samu iko akan musulunci da musulmai to ba za su bar musulmi su kai labari ba. Masana tarihi daga cikin kafirai ba su yi wa tarihin duniya adalci ba a daidai inda suka rinka rubuta cewa musulunci ya shiga kasashe ne na kiristoci da yahudawa da ƙarfin takobi da maki ba su yi adalci ba ko misali zarrace. Wannan yana daga cikin abin da ke ƙara tabbatar maka da cewa ashe hatta abin da ya shafi ilimi na tarihi idan musulmi ba su ba da muhimmanci a kai ba to ba a samu tsarkakakken tarihi ba. Kaga abin da suke rubutawa suna rubuta cewa musulunci ya rinka shiga kasashe ne irin su Iraq da Kuwait da kasashen Sham da Masar da ƙarfin takobi ana tursasa mutane su shiga cikin addini wanda kuma hakikanin tarihin haka aka fi. Babban abin da zan yi maka nuni da shi da za ka yi mini kyakkyawar fahimta ya kai dan uwa shi ne da musulunci da ƙarfin takobi ya rinka shiga cikin ƙasashen nan a yau a Masar da ba a samu kirista ba, da ba a samu kirista a Iraki ba, da ba a samu kirista a Kuwait ba, da ba a samu kirista a Syria ba. Amma da yake musulunci ya rinka shiga da wa'azi ne, amma duk inda wa'azi ya wa'azi kuma kafirai suka ce ba za a yi wa'azi ba suka sa ƙarfin tuwo to sai aka sa ƙarfin tuwo sai a maguɗe su. To wannan irin murgude su da aka rinka da ƙarfin tuwo sakamakon tsogala da suka yi ita ce masana tarihin turawan yamma suka rinka rubutawa akan cewa musulunci ya rinka shiga ne yana farfasa kasashen musulunci a kasashen kiristoci yana maida su kasashen musulunci da ƙarfin takobi. Amma za ka yi mamaki har yau akwai kiristoci a ƙasar Masar, har yau akwai kiristoci a ƙasar Syria, har yau akwai kiristoci a kasashen ainihin Kuwait da Iraki. Ni yawa ma za ka yi matukar mamaki in nace maka har manzon Allah ya rafi sallallahu alaihi wa sallama musulunci bai shiga kasar Iraki ba kuma haka abin yake. Har manzon Allah ya rafi ba a fara yin musulunci a kasar Iraki ba, amma Allah a cikin ilimin shi na gaibu ya sanar da annabi cewa musulunci zai shiga kasar Iraq. Saboda haka hatta lokacin da annabi yazo yana faɗin wuraren da masu aikin hajji za su tsaya su ɗauki harama sai da annabi ya faɗi wurin mutanen Iraki. Lokacin sayyidina Umar Allah ya azurta su da karɓa addini, sun sa karɓa addini sai sayyidina Umar ya ce dama ga inda manzon Allah ya tattala ya aje muku in kun musulunta to ga inda za ku tsaya ku ɗauki harama ku. Sai sa da aka ji wasu malamai sai su ce manzon Allah ne ya sanya musu miƙati, wani kuma sai ka ji ya ce Umar ne ya sanya. Maganganun dukkansu daidai ne, manzon Allah shi ya ambata amma aikace Umar shi ya tabbatar musu radiyallahu ta'ala anhu wa arda. malam yake cewa a inda Allah yake wala tuqatiluhum inda al-masjid al-harami kama fi sahihaini Allah yake amma kar ku sake ku yake su a cikin masallaci ne al-farma wato a cikin garin Makka ba a yin yaki jama'a sai in an tsogale ku da yaki hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake inna hadhal balada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal-arda wannan gari na Makka Allah ya haramta shi da yaki tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa fa huwa haramun dan haka wannan gari haramun ne ayyaki a cikin shi bi hurmatillahi ila yawmil qiyama Allah ne kuma ya haramta ayyaki cikin sa har kiyama ta tashi walam yahilla illa sa'atan min nahari manzon Allah yake ni ma da kuka ga nayi yaki a cikin shi wani dan lokaci ne ke bantacce a cikin yini guda kadai aka halatta mun shi wa innaha sa'ati hadhihi shine wannan lokacin da ni yake a yanzu na tigare haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama manzo Allah yake dan haka garin ya dawo ya zama haramun ayyaki a cikin shi kamar yadda yake da kuma har abada haramun ne ayyaki a cikin garin har kiyama ta tashi la yu'badu shajaruhu manzo Allah yake ba ma yin yaki ba da tsar bishiya bishiya ta garin Makka bai halatta a datse ta ba wala yuqtala khalahu ciyawar da ke cikin garin Makka bata halatta a yanke ta ba فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هرون يكف حجة دكوا يا من جان الله يا ياكي أتكين غرم مكة دان هكا نيما زن إيوين ياكي أتكين غرم مكة فقولوا كو مسلمي كباش أنسى دكوا إن الله أذن لرسوله ولن يأذن لكم أي الله يا أيوة من زنك إذنيني كوكو مقوسوا أيكو الله بيمك إذن ين أينهم واتو ياكي أتكين ونن غريبا dan haka jama'a yaki a cikin garin Makka haramun ne amma Allah madaukakin sarki ya halatta wa manzon Allah yin wannan yaki amma ina son ku gane yakin da manzon Allah ya yi a cikin garin Makka ma ba yaki ne na datsin datsa ba yaki ne an ci garin ne an watan haka zaka ga duk malaman tafsiri da malaman fiqh wa ainihin suna fadi yake nufi da wannan shine an ci garin ne ta hanyar an fi karfin su an shigo garin sai suka gudu da suka gudu gaba ɗaya kowa ya rufe kofa sai aka ce la an ci gari amma ko kadan gari ba aka shiga ina fata an gane idan kun fahimci wannan kenan dokar tana nan har kiyama ta tashi to amma kuma ina son ku yi wa'aya kyakkyawa fadin ka dokar tana nan kamar yadda Qur'ani ya fadi kamar yadda hadisi ya fadi amma Qur'ani ya ƙara fayyace abin da cewa in suka yake ku a cikin garin Makka to ku yake su kenan wannan yana nuna maka ba a fada a masallaci amma wani yake kwalaka a cikin masallaci zai amfani da kai ne bin doka ne fa to kai ma ka da kai kun fahimta jama'a to musulmi kanku ya waye akan ire-iren waɗannan kenan duk lokacin da aka kafa muku wata doka an san ku masu bin doka ne sai wani ya amfani da biyayyar ku da doka yazo zai ci mutuncin ku a ko ma ku karya doka akan shi a lokacin wannan ita ce ka'ida ta musulunci ba a yaƙi a Makka amma duk wanda ya yaƙe ku a cikin garin Makka to ku tashi ku yaƙe shi domin ku kwantar da ainihin fitina Allah madaukakin sarki ya taimaka haka ainihin wato al'amari ya faru a cikin garin Makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da suka shigo garin da shi da sojojin shi sai yake yace man aghlaqa babahu fa huwa amin wanda duk ya shiga daki ya kulla kofa ko rabu da shi ya tsira wa man dakhala almasjida wanda duk ya shiga ka'aba fa huwa amin shi ma ya tsira wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wanda duk ya shiga gidan dagaci ko hakimin Makka shine abu sufyan to shi ma ya tsira wannan kuma yana daga cikin siyasar gudanarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk mutumin da ya rufe kansa a kofa ya rufe kofa ya gudu to wannan namiji ne ai ba namiji bane don haka in ana magana bigin buga ya fito to ya rufe kofa to kyale shi an gama da shi domin lokacin da zai shigo lokacin da zai bude kofa ya fito bai san me ya faru a kasar gidan shi ba bai san menene ya faru a kofar gidan ba bai san suwaye suka kewaye gidan ba ashe duk wanda ya shiga ya kulla kofa to ya tsira ku rabu da shi kun ga wannan yake nuna muku adalci na addinin musulunci to idan kafirai ne fa ba za su kyale ku ba za su karya kofar su shiga sannan manzo Allah yake duk wanda ya shiga Ka'aba ya tsira. Wannan ya nuna kenan duk lokacin da kake jagorancin jama'a sai ka rinka hada da hikima. Idan wani ya shiga Ka'aba annabi yake abinci ya ce to hatta alfarmar Ka'aba annabi ya ce ta, sai annabi yake duk wanda ya shiga Ka'aba ku rabu da shi. To amma akwai wani musulmi da ya rida sai amfani da wannan fatawa ta manzon Allah sai je sai makalkale wala bulan Ka'aba, yana ganin cewa shi wannan fatawar za ta same shi. Sahabbai suka zo suka cewa annabi Ibn Khatal mu'allaqun bi asar al-Ka'aba, ga Ibn Khatal san da ya rubbe gudo daga Madina ya ji fatawar da kai cewa duk wanda ya makale da Ka'aba to a kyale shi, sai san ya makalkale wala bulan Ka'aba. Manzon Allah yake ukutulu, ku je ku kashe shi. Yanzu shi kisan da aka yi wa Ibn Khatal ba kisa ne na an zo yaƙi ba, kisa ne na haddin ridda wanda dama ana bin shi bashi. Sa'an nan sai kuma annabi ya nuna girmama shugabancin da suke girmamawa, sai ce wanda ya gudu ya shiga gidan sarkinku Abu Sufyan to shi ma ku kyale shi, wannan sai ya kashe laka Abu Sufyan. Sakamakon wannan dalilin da ya ja Abu Sufyan shi da kansa ya zo musulunta kenan. Kamar yadda na sha mana ishara dama mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ishara zuwa ga ainihin faruwar haka, inda yake cewa adinna khailana in lam tarauha tusirun naqa'u maw'idu hal kida'u yubarina al asinnati mus'idatin ala aktafiha al aslu dhima'u tuzallu ziyadina mutamattiratin تلطنهن بالخمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاب يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له شفاء. الله أكبر. وأقوتين دموات إمن زن الله حسان بن ثابت جبتي جليل shi bai san garin Makka ba don shi mutumin Madina ne, sai yake cewa mutanen Makka in sun ci mutuncin annabi yana so ya rama, in sun yi wa annabi zambo, in sun yi wa annabi rashin mutunci, sai manzo Allah yake ka zo ka rinka tambaya ta, na san tarihin kowa. Abubakar ma dan Makka ne ya san tarihin kowa. To shi ne ainihin yayi hasashen abin da zai faru, yake ya ku mutanen Makka za mu zo za mu kawo muku hari, za mu zo da manyan dawakai za mu shigo garin, ko kuma gaba ɗaya za ku shiga ɗaki duk za ku rufe ƙofa, sai matan ku sai su zo suna dukan sojojinmu da hijabi ko da gyale. Sai ce kai to an zo yaƙar maza, mata sun fito, ai babu yaƙi. Yake fa in ma tu'ridu anna atamarna, in dai har matan ku ne za su fito, sai shi kenan sai ku ba mu wuri kawai mu yi umaranmu. Har ya ci gaba da cewa wa jibrilun aminullahi fina, ga mala'ika jibrilu amintaccen Allah muna da shi, wa ruhul qudus jibril shine ruhul qudus laysa lahu kifaa'u, ba ku da irin shi. Haka dai ya waƙe su duk abubuwan da ya faɗi a cikin wannan waƙen Allah cikin ikon shi, da al'amari ya zo faruwa sai ya faru ainihin kamar yadda ya faɗa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka jama'a a cikin addinin musulunci an shar'anta ayyaki a matakin farko ya zama ramuwa ga dukkanin ainihin wato kafiran da suka yaƙi musulmi. To za kuma mu zo mu ji sauran matakai da addinin musulunci ya bi dangane da abin da ya ainihin kawo na ka'idojin yaƙi na gaba. Hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari, kamar yadda ya zo a cikin sahih al-Bukhari da Muslim. Abu Musa yake su'ila annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an ar-rajul yuqatilu shuja'a, an yi wa annabi tambaya ina hukuncin mutumin da yake yaƙi don ya nuna sadaukantaka, wa yuqatilu hamiya, da mutumin da yake yaki don kabilanci, wa yuqatilu riya, da mutumin da yake yaki don ya nuna cewa shi ne yi don Allah ne. Ayi zalika fi sabilillah, cikin guda uku nan wanne ne ya dace da abin da Allah yake so? Fa qala sai manzon Allah yake man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, wanda bi ya yaki domin kalmar Allah ta zama ita ce a sama to shi ne fi sabilillah. Haka a cikin wannan hadisi annabi ya kauce daga bada amsar da aka tambaye shi kai tsaye zuwa ga asalin abin da ake kiran dukkan musulmi zuwa gare shi, shine dan uwa musulmi karkai yaki don sadaukantakar ka ta bayyana, karkai yaki don kare kabilarka, karkai yaki domin riya a ji labarin kai, amma kai yaki saboda kalmar Allah ta zama ita ce a sama. وفي الصحيحين حروي حديث هذا كتب بخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أن أمرتين بإنك متاني حسسهم فلا إله إلا الله فإذا قالوها إذن هر متاني سك فلا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم تسنكي أي جننس ودبيك يسد غدريني إلا بحقها سيديكما إن سنتقوا حق لا إله إلا الله كسن ردة تواننكم ذا أهلة جننس كوكما سنتقوا ونحكي دجتكين حقوكين شريئة تنما ذا أمس ديدي دحد البيدات وحسابهم على الله صورا ساكمكم سكما يا رجل الله أتكين الدين المسلم كدن مسلم دي فد لا إله إلا الله يا فديتني أنا زون الأتيا koko ana cikin jihadi ko ana cikin tashin tashina to shikenan ya tsare jinin shi karka sake ka taba jinin shi duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah ka kiyaye dukiyar shi domin in ka taba dukiyar shi ka taba dukiyar musulmi wanda ainihin bata halatta ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan duk lokacin da aka ce fitina ta barke tsakanin musulmi da musulmi saboda rashin fahimta ko saboda tawili to kai dan uwa musulmi karka yaki a cikin irin wannan fada Imam al-Bukhari ya ambaci wata fatawa daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Abdullah dan Umar a karkashin wannan ayar da muke karantawa da Allah yake cewa waqatiluhum hatta la takuna fitna ku yake su har sai ya zama babu sauran kafirci da fitina a bayan kasa Asaran an ibn Umar qala atahu rajulani fi fitnat ibn Zubayr a lokacin da su Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi suka dibo sojoji musulmi ne suka zo suka cika garin Makka da sojoji suka kewaye za su kashe sahabin annabi da yake shine sarkin musulmi a Makka Abdullah ibn Zubayr Abdullah dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda yana cikin gari aka nemi ya fito ya goyi bayan ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi imma waɗanda suka kawo yaƙi imma waɗanda za a yaƙa faqala wasu mutane guda biyu suka je suka ce mishi inna nasa bayyu wa anta ibn umar wa sahibun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fama yamna'uka an takhruj mutanen nan da ke mulki sun wulakanta al'amarin musulmi sun ci amanan musulmi kashi an zo za a yi musu jiyin mulki me yasa ba za ka fito ba kai ne fa Abdullah dan Umar jari ne ubanka Umar jari ne sannan kai fa sahabi ne mutanen nan kuma gashi sun rike mulki suna zalunci ka fito fa qala sai ce yamna'uni anna Allah harrama dama akhi abin da yasa ba zan fito ba Allah ya haramta mini in zubar da jinin dan uwana musulmi qala sai suka ce alam yaqulillah yanzu nan ba Allah ne yake waqatiluhum hatta la takuna fitna ba sai suka jawo wannan ayar ba Allah yake a yake su har sai ya zama babu sauran fitina ba wa qala sai yake qatalna ai mun yi aiki da ayar mun yi yake hatta lam takun fitna mun yi yake a zamanin annabi mun yi yake a zamanin abubakar mun yi yake a zamanin umar har sai da ya zama babu sauran kafirci kaf wa kana dinu lillah a lokacin ya zama Allah kadai yake wa addini wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna ku ko kun zo ne kuna nufin ayyaki yadda fitina za ta faru musulmi na zo na lafiya mai mulki ne yake zalunci kun zo kun cika gari da sojoji shin yanzu mai mulkin kadai za ku kashe ko ku hadda musulmi wadanda suke bautar Allah dan haka ashe ku yanzu ayar ta ci ku domin ku kun zo ne ku yi yaki domin ku samar da fitina wa hatta yakuna ad-dinu li ghairi Allah wannan yakin naku kuma in aka goyi bayan ku zai zama za a samar da addini ba na Allah ba domin na farko za a daina sallah a Ka'aba aikin haji ba zai yiwu ba haka kuma abin ya faru Abdullahi dan Umar ya koma gidan shi ya zaman shi suka ci gaba da yaki suka samo tankokin yaki igwa igwa irin na wannan zamani suka rinka harbawa daidai tsakiyar Ka'aba dole duk musulmin da ke wurin ya watsi suka tarwatsa musulmi bayan sun kashe na kashewa suka je suka kama wannan sarki na musulmi Abdullah dan Zubair suka datse kanshi uwar shi dattijuwa ce Asma a lokacin ta zarta shekara 60 hatta makanci suka je da kan danta Abdullah dan Zubair a tsire a jikin mashi suka ce mata laliba nan sai da talaliba sai take a kan mutum take ji aka ce laliba ki talaliba talaliba ta shafa kin gane kan waye take a kan danki ne Abdullahi sai take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbi Allahu wa ni'mal wakeel wallahu almusta'an take na dogara ga Allah cikin haka suka tada waɗannan fitintunan a wannan shekara aikin haji bata yi cikin kwanciyar hankali ba kun ga abin da Abdullahi dan Umar ya faɗi shi ne ya faru a zamanin annabi mun yi aiki da wannan aya amma yanzu ku ɗan bana bakwai kun zo ne domin ku rikita ma'anar ayar ku hana addinin Allah sannan kuma ku haifar da fitina abin da ya faɗi shi ya faru dama da jimawa mahaifin shi ya faɗi ya ce la ya'rifu al-islama man la ya'rifu al-jahiliyya wannan addini na musulunci wanda duk bai san zamanin maguzanci ba to bai san irin gatan da musulunci ya zo da shi ba ya sake cewa wannan addini dama ana bullo mishi ne ta hanyar matasa waɗanda ainihin wato aka haife su a cikin addinin musulunci matasa da aka haifa cikin addinin musulunci da su ne ake rugurguza addinin musulunci innama tunqadu ural islam urwatan urwa idza nasha'a fil islam man la ya'rifu al jahiliyya yace ana rugurguza musulunci ne bulo bayan bulo ta hanyar matasa waɗanda aka haife su a musulunci ba su san maguzanci ba saboda haka duk lokacin da aka zo ana innal ladzina kafaru ko to waɗannan musulmin yake tunani su waye zai jefa wa ayar dan shi bai ga kafirai ba amma sahabbai da suka zauna a jahiliyya naga ce innal ladzina kafaru sun san waɗanda ake magana to amma wanda ya waye gari ya ganshi duk cikin musulmi naga ce innal ladzina kafaru in ya cewa ya dama da hagu ya rasa wanda zai jefawa sai dubu wasu musulmi sai jefa mun sai ce su ne dan haka menene zai biyo baya sai ce a halaka su daga nan ne rikici ya faru dan haka galibin waɗanda suka tada fitina jama'a addinin musulunci ya waye gari ya rikice tarihi ya gurbace waɗanda aka haife su a cikin addinin musulunci ne waɗanda ba su san abubuwan gwagwarmaya da aka bi aka gina addinin ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji waɗannan maganganu da al-Imamu Ibn Kathir na tattaro mana abubuwan da ya faɗi a takaice a ƙarƙashin waɗannan ayoyi masu albarka shi kuwa al-Imamu al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daga cikin abubuwan da ya faɗi a cikin tafsirin shi cewa yayi wal qitalu la yakunu fil nisa wala fil sibyani wa man ashbahahu ba a yakar mata ba a yakar yara da makamantansu wato yana sake maimaita maka maganar da muka gabatar a baya kan ruhban yake kamar pastoci da reverend fathers wazzamna da waɗanda rashin lafiya ya kace su suka kasa motsi daga cikin kafirai yan uwansu suka gudu suka bar su sai aka zo aka same shi yana jiya to ba a yakar su washiyuhi haka nan dattawa da tsofaffi wal ujara hakanan yan kwadago sala yuqtaluna ba a kashe su wa bi hadha awsa abubakar min siddiq radiyallahu anhu wannan ita ce wasiyar sayyidina abubakar ma'ana kafirai da suka tsogalo fada suka je suka tsaya bakin daga jama'a kun fahimta amma a cikin gari sun dauki magina su ne musu gina gide sun dauki masu aikin haƙa rijiya sun dauki masu aikin kwalta sun dauki manoma su ne musu noma duk a cikin addinin musulunci ba za a kashe waɗannan ba wannan ita ce wasiyar sayyidina abubakar wadda ya wa yazid dan abi sufyan ina arsalahu ila sham a lokacin da ya nada shi kantoma ya tura shi kasar sham illa an yakuna li haula'i idayatun akhrajahu malikun wa ghayruhu waɗannan kamar da kaji an fadi ba a taba sun ana yaki sai dai in an gane suna da wani hannu ko suna da wata shawara ko wata cutarwa da suke wa musulmi walil ulama'i fihim suwarun sit malamai suna da maganganu guda shida da suka yi akan waɗannan jama'a sai ku saurara wannan yana daga cikin fiqhul qur'an ma'ana yadda ake karanta hadisi a rinka tira fiqh ko haka kuma wasu malamai suka zauna suka sha dare su kuma sun fassara qur'ani ne a fiqhance su ne waɗanda kaji na gabatar a ɗazu sai imamu abubakar ibn al-arabi irin su ainihin wato al-imamu abubakar ibn al-jaffas irin su al-imamu al-kayyattabari irin su manya-manyan malamai hatta imamu shafi'i an tattara fatoyin shi dangane da ahkamul qur'an qurtubi da yazo daga bayan su shi yasa ya rubuta wannan littafi sai sanya mishi al-jami'u li ahkamul qur'an matattarar hukunce-hukuncen al-qur'ani والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان دكما بياني إرم مأنون دا القرآن يكأو تدشي وان دا أينهن سنة تكي تيما كاوا وجن أكتدشي لأنك إندي أنا مغانه كنتان القرآن لي جماعة إنك تي الإمام الجصاف ابن العربي قرطبي تكما وانن كم سيدي أي فاتحة الله أكبر الله يغفر تامسي shi al-imam al-qurtubi da yazo ya fara tattauna wannan matsalar dangane da mata da yara da reverend fathers sai ce akwai dunkulallun maganganu guda shida da malamai suka yi akan su maganar farko da malamai suka yi ita ce dangane da su cikin shida din nan annisa in qatalna qutilna mata an sun yi yaki za a yanke su qala su'unun fi halil muqatala wa ba'daha ko ana cikin yaki mata suka shiga cikin sojoji to an gama ta soja ko an gama ta tarike ta bariya ko muciya ko ta rike wata wuka ko wani makami ta shiga fagen daga to za a yake ta haka nan bayan an gama yaki idan aka kama sojojin kafirai waɗanda aka hukunta kashe su za a yi to in aka kamo wata mata cikin su wanda tana yakar mutane to ita ma za a hada da ita li umumi qawlihi ta'ala saboda magana Allah da yake wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki waɗanda suke yakar ku saboda Allah da Allah yake waqtuluhum haythu faqitumuhum duk inda kuka ritsa su to ku yake su dan haka ko bayan an gama yaki to ai ritsa su ne za a iya yakar su walil mar'a atharun azima fil qital al-imam al-qurtubi yake mata suna da tasiri mai girma a wajen yaki min hal imdad bil amwal akwai mata waɗanda suke da dukiya idan za a tafi yaki sai ta dibi dukiya mai yawa sai ta baiwa kafirai ƴan uwanta to aka gano ta ko tana zaune a cikin gidanta ita kadai to za a kashe ta domin ta yi yakin musulmi da dukiyarta wamin hatta haribu alal qital haka nan ingiza maza mata sukan ingiza maza ta hanyar guda da makamantan haka wa qad yakhrujna nashiratin nashirati shu'urahunna nadibatin musiratin mu'ayyiratin bil fawr mata sukan iya fitowa suna zuga maza suna gwasale maza in suka ga maza za su yi baya da baya to duk matar da aka gane haka malai yake wa zalika yubihu qatlahunna yin haka zai halatta a kashe su ghayra annahunna idha hasalna fil asr sai dai kuma malai yake amma in aka kama su a cikin ribatattun yaki fal istirqaq anfa za a iya kashe ta kamar yadda aka ce amma shari'ar musulunci ta ba da dama in aka so za a iya kyale ta sai a mai da ita baiwa domin ne zamanta baiwa zai fi amfanarwa fiye da kashe ta li sur'ati islamihinna saboda mata suna da gaggawan musulunta wa ruju'ihinna an adiyanihinna da kuma su bar addininsu wa ta'azzur sirarihinna idha ila awtanihinna bi khilaf ar-rijal sannan in kun je kun aje ta an mai da ita sadaka ko an mai da ita kwarkwara kwa mai da ita baiwa mata ba su faya gudu kamar yadda maza ke gudu ba dan haka in aka kamo mace ko da hukuncin kisa ya haukar da idan limamin musulmi ya nazari wannan za iya ainihin barinta in maslaha ta hukunta sai a batta shi kenan sai ta zama cikin waɗanda za a raba a yaki jama'a kun ji daya cikin matsalolin guda shida asaniya asbiyan fala yuqtalu min nahi sabit an qatl az-zurriya ولانه لا تكليف عليهم فان قاتل قتل يا راك ما يدمو غباتر با اكشه سو saboda addinin musulunci annabi ya hana akashe yara kanana sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ai yaro shari'a ma bata hukan shi ba sai dai duk da haka in ya yaki musulmi to za a yake shi as-salis ar-ruhban la yuqtalun wala yustarqun sai pastoci da masu ibada ba a kashe su kuma ba a diban su a saka su a bauta bal yutraku lahum ma ya'ishuna bihi min amwalihim daga cikin dukiyarsu za a bar musu wanda za su amfana da ita kamar yadda kuma kaji ina cewa daga cikin dukiyarmu mu ma shari'a ta ba mu izinin mu diba a bashi ya ci abinci wa hala idan saradu an ahli kufr amma fa wannan in sun kebe guda ba ruwan su da ainihin sauran kafirai ar-rabi'a nau'in mutane na hudu azzanna mutanen da rashin lafiya ya kafe su wuri guda dangin su suka gudu ainihin suka barsu. Kala suhulun yuqtalun wa kala ibn habib la yuqtalun. Ko da yake irin waɗannan kafiri ne, amma dangin shi sun rasa yadda za su dauke shi saboda rashin lafiyar shi yayi tsanani, sai suka gudu suka barshi. Malam suhulun yace gaskiya a kashe shi kawai, amma malam ibn habib yace ba za a kashe ba. Wa sahih an tu'tabara ahwaluhu. Malam yace ingantacciyar magana ko a tsaya a lura da yadda yake. Fa in kanat fihim idayatun qutilu. In ya zama yana nan zauna a haka din nan, amma yana da shawarwari da ya rinka baiwa ƴan uwan shi an gano haka, ya rinka amfanar da su da wasu abubuwa, ko kuma a haka din nan yana zaune amma ya rike makami a hannun shi yana ta harbin musulmi, sai aka iso kanshi, to wannan kai tsaye za a kashe shi. Wa illa in ba haka ba turiku wa ma hum bi sabilihi min az-zamana, sai a bar su da wannan cuta ta su. Wa saru malan ala halihim wa hashwa, kenan a wannan hali da suke ciki da su da abin da suka mallaka sai a kwashe su, sun zama daga cikin abubuwan da musulmi suka mallaka. Al-khamisa ash-shuyukh, sai dattawa, su ma dattawa haka magana take. In aka je aka riske dattawa ba a kashe su, sai in an gane cewa suna da wata gudunmawa ta kuɗi da suke bayarwa, ko ta shawara, ko kuma ta wani makirci da suke iya kullawa. Ina fata an gane. Haka nan malam yake, wa aidan fa innahu mimman la yuqatil ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة وأما إن كان مما تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيرا بين خمسة أشياء. أوه تكب في هذا كاماشي في هذا جانتي وأنن أوهم شرعتها هنا أكشيشي في ساعة أدوبة أجن إن هر باشد وتجد موادين أبي وينشي في كنمسي أربدشي. Amma in ya zama an gano cewa yana daga cikin waɗanda ya cutar da musulmi ta hanyar yaƙi duk da ya tsufa ɗin nan, kamar wa? Kamar Aliya Sharon. Yanzu Aliya Sharon yana kwance ne jikin injina, ta haka yake ci da sha da kashi da fitsari da numfashi. Ba a taɓa samun ba Yahude a wannan zamanin da ya cutar da musulmi ta hanyar kisa da makirci irin shi ba. To yanzu da za a je a riski irin wannan, to haƙiƙanin al'amari ko? Babu shakka wannan babu dalilin da zai sa ainihin a kyale shi za a iya kashe shi. To amma tare da haka sai malam yake cewa a hakan kuma in aka gano cewa za a iya wani amfani da shi, ku kiyaye, za a iya cin wata moriya ta shi, to shi kenan sai a kama shi sai a kai wa shugaban musulmi. Shi shugaban musulmi yana da ɗayan zaɓi guda biyar a kan shi. Na farko alƙatl, ko da in ya ga dama ya kashe shi, awul man ya ga dama sai ya kyale shi, awul fida ko a dora mai fansa ya biya, awul istirqa ko kuma a mai da shi bawa, aw aqada zimma ala ada'i jizya ko kuma a aje shi cewa to duk shekara zai rinka biyan musulmi jizya, duk wanda aka mai da gwargwadon abin da aka ga ya dace to shi kenan. Wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa jama'a ana yin jihadi da jahilci kenan, ba a yi. Sannan za a bar matasa ƴan bana bakwai waɗanda suke ɗanyu kawai su rinka yin wauta, ko ku sai an samu gogaggo masu nazari masu basira waɗanda suka goge da rayuwa, waɗanda abu ya kama irin wannan a zauna a yi shawara. Shi yasa dole ne sai an karantar da mutane addinin musulunci. Jama'a duk wanda yake son ganin bayanin ƙa'idojin jihadi dalla dalla ya ɗauki littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, a cikin babin jihadi zai ga ƙa'idojin jihadi. Jama'a asabisa, nau'in mutane na shida, al-usafa, ƴan kwadago ko ƴan barima, wa humul ujra wal fallahun, su ne manoma. Qala Malik fi kitabi Muhammad la yuqtalun, Imam Malik a cikin riwayar Muhammad al-Majirin shi yake ba a kashe su. Wa qala Shafi'i yuqtalu al-fallahun wal ujra wa shuyukh al-kibar illa an yuslimu aw yu'addu al-jizya wal awwal asah. Imam Shafi'i yake duk wani manomi da aka samu yana noma da ɗan kwadago da wani tsoho tukub a kashe shi, sai dai in ya yarda zai musulunta ko zai bada jizya. Amma Qurtubi yake gaskiyar lamari magana farko ta Imam Malik ita ce daidai, saboda ita ce daidai da umarnin manzon Allah, ita ce daidai da umarnin Sayyidina Umar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, kamar yadda al-Imam Abubakar ibn al-Munzir ya rawaito. Sayyidina Umar yake cewa ittaqullaha fi dhurriyyah, musulmi ku ji tsoron Allah game da kashe ɗaya in kun je jihadi wal fallahin alladhina la yansibuna lakum al harb manoma waɗanda ba sa yakar ku ba ruwan ku da su ku ji tsoron Allah wa kana umar ibn abdul aziz la yaqtulu harrasan sayyidina umar dan abdul aziz baya kashe manomi idan ya same shi a wurin ainihin yaki Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi waɗannan su ne daga cikin hukunce-hukuncen waɗannan ayoyi guda uku waɗanda aka tattauna mana waɗanda aka karanta mana tun daga abin da ya shafi fassararsu da kuma ainihin tattauna ma'anoninsu to kun ga kamar yadda nake faɗe nake ƙara jaddadawa kenan ba zai isar maka ka ɗauki alƙur'ani kawai ka fassara ayoyi ka ci gaba da yaƙan mutane ba dole sai ka dubi wasu ayoyin na alƙur'ani ba zai isar maka kuma ka ɗauki wasu ayoyin ba sai ka haɗa da waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake ba zai isar maka ba sai ka haɗa da fassarori da aka samo daga malaman sahabbai da tabi'ai da malaman musulunci idan ba haka ba sai ka zo ka afka nadama irin wadda wani ɗan bana bakwai ya afka cikinta shine sahabi Usama ɗan Zaid Allah ya ƙara mishi yarda annabi ya tura su jihadi sai je samu wani kafiri da ya kanshi da makami zai hallaka shi sai kafirin ya ce la ilaha illallah sai Usama sai ya ce sam bai yarda ba sai ya datsa mishi makami sai ya kashe shi sai ya zo wurin annabi yana ba da labari shi ta yake gwaninta ya yi sai annabi ya ce wa ma za ta sana'u bi la ilaha illallah la ilaha illallah ya za ka yi da ita sai ya ce innama qalaha ta'assuman ya manzon Allah ya faɗe ta ne don ya kare kanshi sai manzon Allah yake fa ma za ta suna bi la ilaha illallah la ilaha illallah da ya faɗi ya za ta yi sai da Usama yake na yi nadamar ina ma ban musulunta ba kafin in yi wannan ɗanyen aikin to kun ga irin waɗannan karatuttukan ya kamata a tara matasa a rinka karantar da su to gane cewa kishin addini daidai ne amma kuma kishin addini yana da regulation yana da abin da yake controlling yana da abin da ke sarrafa shi in ba haka ba garin kishin ka samu aljanna sai ka rasa aljanna ina fatan kun gane domin wannan maganar malamai suna nuna tana daga cikin mafi hadarin hali domin yanzu a wurin Allah Usama ya kashe musulmi ne domin ya ce la ilaha illallah shine hadisin da muka karanta na Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Umar annabi yake umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane sai sun sheda a wata riwaya sai sun faɗi la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha in suka faɗe ta sun tsare jinin su sun tsare dukiyar su a cikin addinin musulunci an hana ka jefa zargi hatta akan wanda ya maka sallama wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna arba alhayati ad-dunya Allah madaukakin sarki ya haramta wani ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wannan kafiri ne sai kai kanshi da makami ka kashe shi ka kwashe dukiyar shi Allah ya haramta wannan dan haka a cikin addinin musulunci jama'a a halin zaman lafiya in mutum ya faɗi la ilaha illallah shi musulmi ne a halin zaman lafiya in ka ganshi yana sallah to musulmi ne to duk abin da aka ce kar a yi wa musulmi to kar ka yi mishi bar abin da zuciyarka take gaya maka ƙarya take gaya maka ka yi amfani da abin da ya bayyana gare ka haka nan a cikin tashin tashina duk wanda ya ce la ilaha illallah to ya tsare kanshi duk irin kullun da kake da shi a kanshi kar ka sake ka afka mishi la ilaha illallah ta tsare shi na biyu ba zai sheko a guje yana ganin wuri ya kure mai ma ne ya faɗi la ilaha illallah sai shigo cikin masallaci ya zo ya tabbarta sallah Allahu akbar ita ma alama ce ta musulunci haramun ne ka taba shi dole ne a tarbiyantar da musulmi akan haka saboda na taba gaya muku wata kissa mai tada hankali wadda anguwan mu ne wannan abu ya faru iyayen mu suka gaya mana domin lokacin muna yan kanana lokacin da aka yi rikici da inyamurai a kasar nan a daidai wani gida yana nan yanzu akan kwana har an ɗanyi wani masallaci a wurin in ka fito daga babban titin mukiya za ka yi kwana yan titi wannan tafkeken gida wanda ke kan kwana akwai wani inyamuri a ɗaki na biyu lokacin suka je suka ritsa shi za su kashe shi ya dafa tebashi zai ci da miya suka zauna suka ce ya ci tebashi tsaf yana cin tebar yana ce musu la ilaha illallah ni musulmi ne suna cewa a'a ka gama cin tebar ka tsaf waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin dattawan ni su suke ban labari ba waiwai bane su suke ban labari suka ce ya gama cin tebar shi tsaf yana la ilaha illallah ni musulmi ne suka nannade shi cikin katifar shi tsaf suka zuba kananzir yana la ilaha illallah ni musulmi ne suka kashe shi to kun ga wannan yana daga cikin sharrin yakin kabilanci kuma wannan yana daga cikin sharrin abar mutane ba a karantar da su shi yasa dole ne a rinka karantar da ɗaliban ilimi masu ɗaukan karatu a littafi da kuma jama'ar gari waɗanda za a sanya musu karatu a rinka wayar da kansu duk gabar da ke tsakaninka da mutum in ya faɗi la ilaha illallah to ka ɗauke shi a musulmi duk wani abu da zuciyarka za ta riya maka ka manta da wannan abu sayyidina abubakar ya taɓa danne wani kafiri a wurin jihadi zai yanka shi sai kafirin ya dallara wa abubakar mari sai abubakar ya ji zafin marin yanzu sai niyyace ta canza da zai kashe shi ne fi sabilillah yanzu sai ya zama zai yi mai zafin marin ne shine sai abubakar ya fasa da ya ɗaga shi sai kafirin ya tambaye shi ya ce don me ka fasa ya ce ɗazu zan kashe ka saboda Allah ne amma marin da kai mini sai ya sa yanzu zan rama zafin marin ne ya zama ba don Allah ba ne niyyata ta canza shi ya sa na fasa suna faɗin haka sai kafirin ya musulmi saboda haka jama'an musulmi ku tarbiyyantu da tarbiyyar musulunci wannan yaƙi kenan in ya zama yaƙi sai da Allah maɗaukakin sarki ya karantar da musulmi yadda za a yi tare da cewa kafin zuwan musulunci ana yaƙi ko ba a yaƙi ana yi cin abinci kafin zuwan musulunci ane ko ba a yi ane sai da musulunci ya karantar da yadda za a yi jima'i da mata kafin zuwan musulunci ane ko ba a yi ane sai da musulunci ya karantar haka musulmi ku tashi ku je makaranta musulmi ku je ku koyi karatu kar ka sake ka zauna baka zuwa makaranta baka jin wa'azi baka neman fatawa baka neman haske daga cikin hasken da Allah maɗaukakin sarki ya haskaka duniyar zamaninka da shi zaka waye gari kai asara yan kasuwa wannan yake nuna maka babban kalubale akan ashe dole ne a nemi ilimin kasuwanci domin in ya zama jihadi wanda yake irin dauki ba dadi da kare kai da kare mutunci da sauransu amma Allah yana cewa ayi kaza kar ayi kaza me kake tunani game da kasuwanci zaka sayyidina Umar ya saki doka cewa duk wanda bai san hukuncin kasuwanci ba to za a rufe rumfar shi a aikace Sayyid yana yawo cikin kasuwar Madina da doruna yana bi kwararo-kwararo yana sa ido yana ganin yadda 'yan kasuwa suke kasuwanci duk wanda ya ga yanayi da jahilci sai tsula mishi bulala sai ce ainihin a rufe rumfar shi sai kora shi sai koma makaranta kasuwancin da kake yi aikin gwamnati da kake yi ko ka je an gaya maka hukuncin Allah an gaya maka abin da shari'a ta ce ka sani da cewa mafi hadari ga rayuwar dan adam shine abincin da kake ci da wanda kake ciyar da zuriyarka ya zama daga cikin haramun ne addu'ar ka ba za ta karbu ba bukatar ka ba za ta biya ba Allah wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuzziya bil haram fa anna yastajabu lahu na ka jama'a kowa ya yi kokari ka je ka samu kawa'idi ko arba'una hadith ko juz'u amma ana biya maka karatu kana dauka sannu a hankali ka je ka iya tahiya ka iya salati a cikin littafi in ba haka ba shedanin sarari da na koyi za su yi wasa da hankalinka jama'ar musulmi anan za mu saurara ne mana fatan alkhairi gaba daya ina kuma taya mu murnar insha Allahu ta'ala jadawalin karatu a wannan makarantar tamu ya tabbata cikin kwanaki bakwai kamar haka din ranar litinin da talata sharhu sunna tsakanin magriba da isha laraba da alhamis tafsirin alqur'ani sannan ranar juma'a fiqhu sira wanda kamar yadda nake ta ishara an kusa gama shi za a zo a shiga littafin zabi ma'ad don haka kai kokari ka mallaki littafin ranakun asabar da lahadi karfe 4 zuwa 6 sahihi muslim karfe 8 zuwa karfe 10 sahih al-bukhari a tidin wada sannan sai daliban ilimi karfe 6 na safe ko 6 da rabi na ranar kulli tinin da talata su kuma akwai karatun kitab at-tauhid na ibnu khuzaima wasitiyya ta ibnu taymiya askari na malam ainihin wato abdurrahman al-askari sa'annan sai riyadu salihin na nawawi sai kuma kitab ash-shari'a da kuma ainihin littafin ahlali waɗannan karatuttuka ne na musamman sai kuma wasu karatuttukan na musamman tsakanin azhar da al-asr ranar kulli tinin talata laraba sune ainihin tafsirin taqiyuddin al-hilali da kuma ainihin karatun littafin subul salam kamar yadda nake cewa nan ma ɗaliban su shirya duk in na gama kaddamar da waɗannan karatuttukan komai ya zauna kafin nan da disamba din nan ya rufa kuma za mu sanya karatun littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid insha Allah ita kuma za mu sanya mata salan nata karatun to daban ne da duk sauran salan karatuttukan shine za mu rinka samun kwanaki hudu na ainihin wato a wata shine za a ware nata na waɗannan karatuttukan kawai sai a yi ta a jira insha Allah kun aka yi ta litinin talata laraba alhamis a wata shi kenan ba za a sake yi ba sai kuma wani wata din Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni kamar yadda nake ta kira ɗaliban ilimi ƴan uwana ku zo mu tare mu yi karatu a cikin littafi ƴan kasuwa ku zo ku albarkatu da waɗannan abubuwan da gwargwadon yadda za ku iya ma'aikatan gwamnati ƴan siyasa matan aure da sauran jama'ar gari kowa ya zo da gwargwadon abin da kaga ya dace da kai da lokacinka da iyawarka to ka dauka